Hukumar Raya Ilimi da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta bullo da martaba wannan rana da aka fara tsarawa a 1946, inda a ƙarshe bayan tuntubar masu ruwa da tsakiya 2011 ya sanya 2013 aka ayyana duk ranar 13 ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama rediyo ta duniya.
Sunana Buhari Yunusa Kumriya, shugaban ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana ta 13 ga watan biyu shekara ta 2024. Mutane muke alaka da su waɗanda in ba dandali da rediyon ba ba mu isa mu alaka da su ba. Rana ce wadda ta kulla mana zumunta wadda a fadin Najeriya nan ba wata jaha da zan shiga in yi bakunci ta dalilin rediyo.
Duk da bullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo, har yanzu rediyo ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya tsakanin birane da karkara, dan kafar ba ta buƙatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta. Ga abin da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu Aisha Zakari Yasmin ke cewa,
yanar gizo-gizo internet ita ma tana taimakawa, amma gaskiya ba kamar rediyo ba, saboda shi ba shi da filters ba kamar na rediyo ba. Bance na rediyo da abin da aka faɗa kamar magana ce ta Alkur'ani ba, amma a taƙaice yawanci mutane sun fi yarda, ko ni na fi yarda da maganar rediyo, saboda sukan yi kamanta ƙoƙari kafin su saki abu kai tsaye.
Shi ma Adamu Tahiru da yake yaɗa labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta rediyo ba zai wuce gona da iri ba.
Tun muna primary school ana koya mana a cikin wani darasi da ake cewa social studies kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito, to gidan rediyo yana ciki. Da na birni da na ƙauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta.
Jagoran ƙungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a duk faɗin ƙasar Zaidu Bala Kofa Sabuwa ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan ƙasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta rediyo ba.
Babu inda talaka ka dogara da sauƙin samun labari sahihi irin rediyo. Ita ce talaka zai samu labari cikin sauƙi. Kaga mutum ya sayi ɗan rediyo ɗice da ɗan batura ne ya ɗan yi kwanaki yana samun labari isasshe.
Hakika an samu gidajen rediyo a kusan kowane yanki da suka haɗa da na gwamnati da masu zaman kansu, inda bambancin aikin ya shafi masu tsage gaskiya, masu ririta ko ɓoye gaskiyar, da masu yaɗa abin da masu mulki ke so. Kafafen yaɗa labaru na matakin duniya na samun tagomashin aiki ba katsalanda. Aliyu Mustapha Sokoto shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
Wannan shi yasa ka ga wasu kafofin yaɗa labarai kuma na muryar Amurka suna da kuliyoyin masu kafafen su masu tsararru su, saboda sun tabbata cewa abin da za su ji tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan, ba wani abin da za a bashi da gaskiya. In fact a ƙarshen gaskiya ma babban takin muryar Amurka shine za mu ga gaskiya ko mai ɗacin da kuma a har yanzu akan abin da ake cewa.
Adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shi ke taƙaita mulkin kama karya. Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.